أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركم من ساك سادوا أتشكي واني سابا شرم من آفتوه رحمة إندني شيخ بلاك برنكي غبات الدولة شريع حالي ينزو تارد شيخ مالمم الدكتور شك محمد سان عمر ريجيل za iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com. za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta wato fatoyirahama@facebook.com. kazalika za iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar rubutattun takardu kamar yanda aka saba. akarmakallah. bismillah.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. amma ba'du wa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. al-imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu. يأتي مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وضمط الناس. منذ صلى الله عليه وآله وسلم يأتي واندي كيدا kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa, to ba zai shiga aljanna ba. sai wani mutum ya ce, ya Rasulullah, mutum yana son ya ga tufarsa kyakkyawa ce, takalminsa kyakkyawa ne. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau. al-kibru batrul haqqi, girman kai shine wato kin gaskiya. wa ghamtun nasi, da wulakanta mutane. a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana illar girman kai da sakamakon mai girman kai, da kuma bayanin ma menene girman kan. yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, wanda duk yake da kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa, to ba zai shiga aljanna ba. wani mutum da ya ji wannan sai yake tunanin cewa ko mutum ya yi kwalliya, ya sa riga mai kyau, ya sa takalmi mai kyau, ya yi shiga mai kyau, wannan shi ma girman kai ne. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu, a'a, wannan ai abu ne mai kyau. ka saka sutura mai kyau a jikinka, ka bayyana ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka, da ya hore maka abinda za ka yi sutura da shi. ya nuna masa girman kai shi ne ka yi gaskiya, ka wulakanta mutane. girman kai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, wato al-kaba'ir, kuma shine laifi na farko da aka saba wa Allah ta'ala da shi, da shine iblis la'anahu Allah ya fara saban Allah ta hanyar wannan laifin, lokacin da Allah ta'ala ya ce da shi yayi wa Adam sujada, ay kulna lil mala'ikati isjudu li Adam wa sajadu illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin. lokacin da muka ce wa Adam, muka ce mala'iku ku yi wa Adam sujada, sai suka yi sujada, illa iblis istakbar, sai iblis shine ya yi girman kai, yace ba zai yi wa annabi Adam sujada ba, dan yana ganin yafi annabi Adam martaba, yafi shi daraja, yafi shi falala, yafi shi matsayi, yafi shi asali, saboda shi da wuta aka yi shi, shi kuma annabi Adam an yi shi da yambu, an yi shi da turbaya. yake cewa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni na fi shi saboda ni da wuta kai ni shi kuma kai shi da yunku wannan fifikon nashi da yake ganin yana da shi kansa wannan ma wani abu ne da ba shi da hujja a kansa cewa yafi annabi Adam saboda shi an yi shi da wuta ne annabi Adam da yunku babu wani dalili da yake nuna cewa yunku wato wuta tafi yunku daraja ko tafi yunku falala ko daukaka a gurin Allah babu wani dalilin da yake nuna haka saboda haka wannan ita da kanta da awa ce kawai wacce ba ta da dalili to saboda wannan yake ganin ba zai yi wa annabi Adam sujada ba wannan kuma shi ya halaka shi ya zama ɗaya daga cikin tababbu kuma ya zama shine ma wanda zai yi jagaba ko ya jagoranci dukkan wani batacce a duniya saboda haka limamin masu girman kai shine Iblis shine limamin su shine farkon wanda ya fara sabawa Allah ta wannan hanyar don haka dukkan wasu wanda suka sabawa Allah zaka ga cewa girman kai yana ɗaya daga cikin abin da ya ja musu sabawa Allah musamman waɗanda suka fito na fito da annabawa yanzu ka duba Fir'auna da irin abin da yayi na bijirewa da awar annabi Musa alaihi salam da kin yarda da kiransa ba komai ya ja masa wannan ba illa jin cewa shi yafi karfin a ce annabi Musa ne zai masa wa'azi annabi Musa ne zai gaya masa gaskiya wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina musrifin illa ce fir'auna yana daga cikin masu nuna isa masu nuna su wasu ne a doran kasa kuma yana daga cikin yan ta'adda masu wuce iyaka masu zalunci saboda haka girman kai ba karamin laifi bane kuma shi yake jawo mutum ya jaza masa har ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga wuta wal iyazu billah ya hana masa shiga aljanna shi yasa hadisin yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara girman kai ke girman kai ba shine mutum ya sa kaya masu kyau ba sutura su ta zama mai kyau takalminsa ya zama mai kyau ko ya hau abun hawa mai kyau ko ya zauna a gida mai kyau wannan ba shine yake nuna shi mai girman kai bane a'a wannan yana daga ma cikin abin da Allah yake so to Allah ma yana son ya ga in yayi wa bawansa ni'ima to ya ga alamar ni'imar nan tattare da bawan inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son ya ga alamar ni'imar da ya yi wa bawansa to ya masa ni'ima ta dukiya to ya ga alamar ni'imar tattare da shi fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma dangane da ni'imar da ubangiji ya maka to ka fada ka bada labarin irin ni'imar da ya maka Allah yana cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul ya lilladheena amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawmal qiyamah ka ce wane ne ya haramta kayan kwalliya kayan ado na Allah wanda ya fitar wa bayansa wato ya halitta wa bayansa domin su yi amfani da su ce kul ka ce hiya lillazina amanu fil hayatid dunya ai su kayan ado din na mu'minai ne su yi ado da su a nan duniya khalisatan yawmal qiyama ado a lahira kuma ta su ce su kadai babu ma wanda zai yi musu tarayya da su a cikin wannan kayan ado kayan kyalekyale saboda haka Allah ta'ala shi ya halicci waɗannan abubuwa shi ya ainihin bawa dama ya halatta masa cewa ya muri wannan abun ado din mutukar dai ba Allah ta'ala ya haramta masa amfani da shi ba kamar yadda ya haramta amfani da namiji ya ado da gwal wannan Allah ta'ala ya hana musulunci ya haramta wannan kamar yadda ya haramta wa namiji ya ado da alharir wato tufafi na alhariri kaga wannan duk da suna da kyau kuma suna cikin zina to annabi Allah musulunci ya haramta wannan musamman ga shi namiji banda mace kuma aka haramta wa mace da namiji musulmi su yi amfani da kwanan zinari ko azurfa wajen cin abincinsu ko kwanan zinari ko azurfa wajen shan ruwan abincinsu musulunci ya hana wannan duk da cewa suna cikin zina amma wannan an keɓance su domin masu girman kai a duniya masu faɗa da gaskiya su suke yin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan na kafire ne fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah su anan duniya za su mori wannan ko kuma ku bari sai an je lahira ku more su wajen ci da sha kuma za ku yi amfani da su a wasu abubuwan daban ba wajen bangaren ci da sha ba ko kwalliya. To wannan mutum da ya fahimci kamar girman kai yana da alaka da mutum ya yi ado ko ya yi kwalliya, sai yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ai wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya sa wa mutane a cikin zukata, wato wani abu ne wato jibilli, duk wani mutum wanda fitrarsa take mustaqima bata lalace ba zai so ya ga abu mai kyau, ba zai ki abu mai kyau ba. Yasa Allah ta'ala da ya faɗi dabbobin ni'ima ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahum, kuna ga abin sha'awa tattare da dabbobinku lokacin da za su fita da safe su tafi kiwo da lokacin da suke dawowa, kuna ganin su su tafi kiwo su dawo bulbul a koshe, to wannan kawkan shi yana ba ku sha'awa. Kaga ka tsaya ka kalli abu mai kyau, dabba ce ko ruwa ne ko gini ne ko menene, ka ganshi kyakkyawa, wannan yana daga cikin halitta da Allah ta'ala ya yi wa dan adam. Fitira ce da Allah ta'ala ya halicci dan adam da ita, sannan kuma ya yake ma nuna masa cewa ya masa wannan baiwar da yake ga ya masa cikin ni'imomin da ya masa. Walakum fiya jamalun ayna turihuna wa ayna tasrahun ayna tusrihun. To sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga masa menene ake nufi da girman kai, sai yake ce masa al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas, girman kai shine kin gaskiya da wulakanci mutane. To kin gaskiya wannan nau'i ne na girman kai, a ga ya mutum gaskiya ya sa kafa ya shuri, wanda wannan shi ya halaka iblis, shi ya halaka dukkan waɗanda suka halaka na al'ummomin da suka gabace mu, mutanen Annabi Nuhu, mutanen Annabi Hud, mutanen Annabi Salih, mutanen Annabi Shu'aib, mutanen Annabi Nuhu, duk waɗanda Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa ya aika musu da manzanni sun ki yadda da manzannin na sun karyata su ya halaka su. To zaka samu wannan nau'i na girman kai shi ya jawo musu wato batrul haqqi, wato shine kin gaskiya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nau'i biyu na biyu na girman kai, shine ghamtun nas, wato wulakanta mutane. Wulakanta mutane nau'i ne daga cikin nau'uka na girman kai, domin wanda zaka samu mai wulakanta mutane zaka samu ya jiji da kansa ne, ya nuna cewa ya fi kowa. Don haka wannan jiji da kan nasa da nuna ya fi kowa shi zai ja shi ya rika wulakanta mutane, yana taka su, yana ci musu mutunci, yana fakara musu abin da ya ga dama. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bihasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, wato ya ishi mutun sharri ya wulakanta dan uwansa musulmi. To ko wannan kawai aka bar mutun da shi na sharri, to ya ishe shi kayan sharri ce ya wulakanta dan uwansa musulmi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa yana da kyau mutun ya kyautata tabi'arsa da halayensa, ya zama na ba mai gujewa gaskiya ba ko kinta lokacin da aka kira shi zuwa gare ta, kuma ya zama ba mai wulakanta mutane ba. Ya nuna masa cewa wannan yana daga cikin aljamal albatin, wato yana daga cikin aljamal albatin, wato kwalliya da ado na batini, kamar yanda Allah ta'ala ya yarje wa mutum ya yi kwalliya ta zahiri kuma yake son shi da wannan, kamar tsafta ta jiki ko ta tufa ko ta gurin zama ta mahalli ta ko ina ma, wannan yana daga cikin abin da Allah yake so. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, to haka nan yake son aljamalul batin, wato kwalliya ta batini, kwalliya ta boye, ita ma haka Allah yake so, da ita ce karbar gaskiya da aiki da ita da ainihin dabi'u masu kyau. Shi yasa ya zama yana daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yakan ce Allahumma ihdini li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayya al-amali wal akhlaq la yasrif anni sayyaha illa ant, ya Allah ka shiryar da ni ga ayyuka masu mafiya kyau da halaye mafiya kyau, babu wanda yake shiryarwa zuwa ga ayyuka mafiya kyau sai kai, kuma babu wanda yake shiryarwa zuwa ga halaye mafiya kyau sai kai, kuma ka raba ni da munanan ayyuka da munanan halaye, kuma babu wanda yake raba mutum da munanan ayyuka da halaye sai kai. Saboda haka wannan hadisi yana nuna mana hakikanin abin da ake nufi da girman kai da kuma hadarinsa kuma da yadda yake zama shamaki yake hana mai yin shi shiga aljanna Allah ta'ala ya tsare mu
na'am tambaya ta farko ta fito daga Muhammad yace malam idan mage ta fada rijiya shin za a iya yin alwala da ruwa
idan mage ta fada rijiya ko ba mage ba ko ma menene ya danganta da yadda ruwan rijiyar yake idan ruwan rijiyar yana da yawa ta yadda ɗaya daga cikin abubuwan sa guda uku su canza ba to launin sa bai canza ba rihin sa bai canza ba dandanan sa bai canza ba yawan sa yasa wannan abin da ya fada ciki bai yi tasiri ba to wannan babu komai za a iya amfani da wannan ruwan wajen ibada ko da mutum zai yi kyankyamin amfani da shi wajen cin sa da shan sa wannan wani abu ne da ya shafe shi amma ta fuskar dai alwala ko wanka na ibada wannan duk za a iya yi babu wani abu tunda ruwan ya gallabi wannan abin da ya fada din bai yi tasiri a ciki ba wannan shine abin da hadisin bi'r mudaa yake nunawa wanda rijiya ce da ake jefa karkace hatta ta kai mata suna jefa irin auduga su ko kunzugun su na al'ada to aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da amfani da ruwanta shine yake cewa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ai ruwa mai tsarki ne babu abin da zai najista shi malamai suka ce wannan hadisi ne wanda za a fahimce shi karkashin hadisin kullataini wato tare da hadisin kullataini da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al-ma'u kullataini la yahmilu al-khabath idan ruwa ya kai kulla biyu wato ya kai yayyawa har ya kai kulla guda biyu ce la yahmilu al-khabath ba zai dauki wato najasa ba wato najasa kadan in ta shiga cikin shi ba za ta bata shi ba kulla biyu din nan zai kai wajen lita 47 ma'ana dai abinda ake nufi a nan ruwan da yake mai yawa ba zai tasirantu da irin najasa da take kadan ba amma idan har ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku suka canza wannan bil ijma da ijma'in malamai in suka canza da abin da yake najasa ne to da ijma'in malamai ba za a yi amfani da shi ba to zai canza ya kiyar kawari ko ya rika wani ɗanɗano daban ko kuma launin sa gaba ɗaya ya canza ya zama launin wani abu daban to ya fita daga sunan ruwa ya koma wani abu sabon kuma saboda haka wannan ruwa da mage ta fada ya danganta idan har bai ta yi tasiri ba wajen launin sa da ɗanɗanon sa yin sa shikenan za a amfani da shi amma in har ta yi tasiri to wannan ba za a amfani da shi ba
na'am wannan tambayar kuma ta ce menene matsayin suna Abdulmumin
suna ne daga cikin sunaye masu kyau Almumin yana daga cikin sunayen Allah wallahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذا هنا لدشكن سونا ينسى الله تعالى يسانا أشكن وأن آية تكرس سورة الحشر المؤمن المؤمن وأنا سشيني وانديكي أمن تدباوة ya kare shi ya fitar masa da tsoro babu wanda zai baka aminci sai Allah ta'ala shi zai baka aminci cikakke duk wanda zai baka kariya in Allah bai so baka kariya ba za ka samu kariyar ba in Allah bai so ka zauna cikin nutsuwa ba za ka zauna cikin nutsuwa ba mutum ne ko dabba ce ko kasa ce ko wata jama'a ce in dai Allah ta'ala bai so ba ta zaman lafiya ba to ba za ta samu zaman lafiya shine ma'anar almu'min to kaga wannan suna ne daga cikin sunayen Allah don haka in aka raba sunan Abdu a jikinsa to wannan yana daga cikin sunaye da ake kamar Abdullahi kamar Abdurrahman kamar Abdurrahim da sauransu
na'am sai kuma tambaya ta gaba ta ce malam menene matsayin daga hannu bayan gama sallar farilla
yana nufin daga hannu yana daga cikin ladubban addu'a daga hannu wato mutum ya daga hannu lokacin da yake addu'a yana daga cikin ladubban ta to abinda ake so mutum yayi hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin Salman Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah hayyun karim yastahi idza rafa'a rajulu yadahu an yarud idza rafa'a rajulu ilayhi yadahu an yaruddahuma sifran khaibain wato Allah ta'ala hayyun karimun mai jin wato kunya ne ko mai karamci ne yana jin kunya idan bawan sa ya daga hannu yana addu'a idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibain idan bawa ya daga hannunsa yana addu'a a ce ya dawo da hannayen nasa babu ba tare da biya masa bukata ba kha'ibataini ya suna wato tuzartattu ba tare da ya samu abin da yake so ba Allah ta'ala yana jin kunyar haka ta faru saboda kaga ashe yana daga cikin ladubban addu'a wato daga hannu kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta wani mutum da Allah ba zai karba addu'ar sa ba sai ya faɗi irin abubuwan da suke sa a karba addu'ar mutum di yayi ko di ya hada su ke cewa sun mazakara rajul ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wato sai Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi mutumin da yake cikin wani hali wato na jigata na wahala ash'asa aghbara yana nufin cewa mutum ne wanda yake cikin hali na wahala hali mutum ya shiga cikin wani hali na matsuwa yakan sa Allah ya karba addu'ar sa amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu su Allah shi yake ansa addu'ar wanda ya matsu ya yayi masa abin da yake damun sa to wannan mutum yana da wannan sharadi sannan yutilu safara yana doguwar tafiya shi kansa tafiya tana daga cikin abin da yasa Allah yake ansa addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane da ba a mayar da addu'ar su ciki ya faɗi al-musafir matafi to gashi wannan yutilu safara sannan ce muddu yadayhi ila sama yana daga hannunsa sama wato yana daga hannunsa shi ma kaga ya faɗi wani abu daga cikin ladubban addu'a to amma saboda ya haɗu da wani abin da zai zama masa matsala shine cin haram da shan haram da sa tufafi na haram to sai zama na addu'a ta shi ba karɓu ba amma ba dan haka ba da a ce babu wannan to duka abin da ake bukata na a karɓi addu'ar bawa shi yana da su daga ciki akwai daga hannu wala ka daga hannu yana daga cikin abin da ake so a yi shi a addu'a
na'am sai tambaya ta gaba tace malam wace addu'a ake yi idan za a tare a sabon gida
to ba wata addu'a ta musamman da aka ce wannan addu'a ce ta sabon gida wannan addu'a ce ta tsohon gida abinda dai ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine idan ya zo guri ya sauka guri to kamar yana tafiya sai ya zo masaukin sa to yakan yi addu'a yakan ce Allahumma a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq shi to in mutun zai sauka wani masauki kamar da ya fada in mutun zai sauka masauki ya fadi wannan to babu abin da zai cuce shi saboda haka idan mutun zai tare a gida shi da iyalansa lokacin da suka zo shiga gida kowa a koya masa cewa in ya zo ya shiga ya faɗi wannan a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq shi ya faɗa ita uwar gida ta faɗa ƴaƴansu su faɗa to kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yadurruhu shay hatta yartahi ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan gida to wataƙila idan mutum yayi wannan ayi cewa yayi wani abin da yake kusa da sunna amma ba wai addu'a ce da take banci sabon gida ba na yau za ka yi tafiya ka je wani gari a baka masauki lokacin da ka shiga ɗakinka masaukinka kai wannan addu'a to wannan yana daidai da sunna kaga ba sai sabon gida ba Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi yake cewa akwai tafiyar da suka yi ya saba duk inda suka sauka yi addu'a sai wani lokaci suka yi tafiya sai ya sauka a wani masauki sai kunama ta harbe shi yana jin harbin kunamin sai ya tuna cewa addu'a da ya saba yi wannan karan bai yi ta ba saboda haka mu sabon gida ne ma mutum ya iya faɗar wannan ba abinda wasu ke yi na sauke alkur'ani za a tare a sabon gida a sauke alkur'ani ko wani littafi a sauke shi wannan duk ba wai da wani asali babu wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa wannan abu ne da ake bukata Annabi ya faɗi cewa gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya karaka ina ciki kaga wannan ba wai sai sabon gida ba kuma ba wani abu ne da ake yin shirana ɗaya kawai shikenan an gama ba kuma ba wani abu da yake buƙatar ai gangami ba to ko kai ka zama kana karanta wannan a gidanka shikenan wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi'iznillahi zaka same shi saboda ba bukatar sai an yi sauka ko an kira wasu sun kare a gidan sun ta karatun Qur'ani wannan duk wani istihsan ne na kawai aiki ne da kokolwa kokolwa ka ta nuna maka to ai wannan an yi mai kyau kuma ba wai dan nassi ya zo da wannan ba abinda nassi ya zo da shi shine wannan da muka faɗa shi kuma bai takaita da sabon gida kadai ba kowane ma masauki ne ko gidanka ne ka fita ka dawo ka faɗi wannan to yana da kyau
na'am shi kuma wannan yake cewa mallam ayi min karin bayani akan maganar cewa wai an halicci mutum daga babu
to takila yana nufin an halicci mutum da bashi wannan kuma haka ne dukkan wani abu wata halitta ba mutum ba dukkan wata halitta da babu ita daga baya Allah yayi ta Allah ta'ala shine wanda yake nan tun fil azal ba shi da laysa li awwaliyatihi lam yasbiq awwaliyatahu adam ba ce babu shi da akai shi ba a adaman can Allah ta'ala akwai shi amma duk wani sabon mai to da babu shi akai shi shi yasa Allah ta'ala yake gaya wa kafirai wanda suke ja da sha'anin ubangiji yake cewa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un shi kaifa takfuruna billah ya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan wanda da kun kasance matattu abinda ake nufi da kun kasance matattu wato da babu ku fa ahyaakum sai Allah yayi muku rai wato ya samar da ku rayayyu thumma yumeetukum sannan sai karbi ranku bayan lokacin ajalin ku ya zo sai karbi ranku thumma yuhyikum sannan sai sake tare da ku dan yi muku hisabi ku tafi gidanku na karshe thumma ilayhi turja'un to kaga kuntum amwatan zai dauki ma'anar da babu ku kuntum adaman wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da kuntum amwatan ko kuntum amwatan da kuna dugon mani wato kamar da ku da babu duk ɗaya ne ko kuma da babu ku ma samsam gaba Allah ta'ala yayi ku saboda haka wannan shine abin da ake nufi in daga babu ba wai ana nufin an halicci dan adam daga ba komai ba a'a ai ana halicci dan adam daga turbaya ne daga turba Allah ya halicci annabi adam da kuma annabi adam da hawwa Allah ya buya da dan adam gaba daya ya yuhanna su taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa abinda ake nufi daga babu ana nufin da babu kowa daga baya kuma Allah ta'ala yayi kowa da komai
na'am sai tambayar Fatima Usman gadan kaya tace naga alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar zuciya wajen hankaltar abu ina neman karin bayani
to haka ne alqur'ani sautari yana jingina hankaltar abu da zuciya falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ba za su yi tafiya a doran kasa ba sai zama suna da zuciyar da za su rika hankalta da ita Allah ta'ala na cewa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha mun halitta wa jahannama mutalijanu da mutane da yawa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su saboda ka wannan wangiji ta'ala yana amfani da zuciya akan take hankalta inna fi zalika lidhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid a cikin abinda Allah ta'ala ya hikaito na ayoyinsa da wa'azuzzukansa lidhikra akwai wa'azantuwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqa sam'a ko ya saurara wa huwa shahid yana halarci waɗannan ayoyi da ire-iren su suna da yawa alqur'ani suna nuna haka suna nuna fahimta da hankalta tana zuwa daga zuciya wasu su ce to ai abinda aka fi sani ko aka fi iya fi shahara shine kwakwalwa da take cikin kai ba zuciya da take cikin kirji ba kwakwalwa da take cikin kai ita ce muhallin tunani ita ce muhallin fahimta ba zuciya ba wannan yasa wasu suka samu rikidewa ko kuma rikicewa suka rikice wajen yadda za su yi taufiki wato su hada tsakanin wannan abin da Allah ta'ala yake faɗa alqur'ani na dangana fahimta da zuciya da kuma abin da suke gani a waki a ƙasa na kwakwalwa ita take hankalta shi yasa mutum ya bugu a kansa sai ka ga cewa abubuwan da ya sani ya manta yana kuma wasu maganganu waɗanda suke nuna cewa hankalinsa ya fita daga jikinsa ko ya samu matsala. Ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah inna fil qalbi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Akwai tsoka a cikin jiki, idan ta gyaru duka jiki ya gyaru, idan ta bace duka jiki ya bace. Annabi ce tace zuciya. To duk waɗannan abubuwa ta sa wasu suke tunanin to ya haka, musamman likitoci waɗanda suke yi wa aiki, suke yi wa mutum tiyata su cire zuciyarsa a dasa masa ta wani. An sha samu wanda yake musulmi, an cire zuciyarsa, an cire masa zuciya, an dasa masa wata zuciyar. Ta zuciyar nan da aka dasa masa ba ta ma musulmi ba ce, zuciyar wanda ma ba musulmi ba, amma yana kwarkwadowa suka ji na kalmar shahada da sauransu. Idan har zuciya ce mahallin waɗannan abubuwa, to ya kamata da ya tashi a ji shi yana kafirci, bai kamata a ji shi yana kalmar shahada. Duk waɗannan abubuwa sun sa wasu suna ƙoƙarin su fahimci yadda abin yake. To magana wacce take na farko dai, ya kamata mu yadda, tunda waɗancan ayoyi ne na Alƙur'ani wanda ba sa buƙatar shakka, wanda shakka ba za ta yi a cikinsu ba. Mu yadda, mu yi imani kamar yadda Allah ta'ala ɗin ya faɗa haka abin yake, sawa'un mun fahimci abin da wuri ko ba mu fahimci abin da ake nufi ba. Amma dai wannan ayoyi haka suke, Ubangiji ta'ala ya jingina fahimta zuwa ga zuciya. Abu na biyu, wasu malamai suna cewa akwai alaƙa da ƙarfa tsakanin zuciya da ƙwaƙwalwa, wato zuciya da ƙwaƙwalwa. Zuciya ita take fara ɗaukan saƙon ta aika shi zuwa ƙwaƙwalwa, amma kuma ita kaɗai ba za ta isar da saƙon ba sai tare da ƙwaƙwalwa. Saboda haka duka su biyun sukan yi amfani wajen hankali da fahimta da ainihin riskar abubuwa. Shi yasa za ka ga idan mutum ya ji tsoro, wannan tsoron da zai ji ƙwaƙwalwarsa, zuciyarsa tana bugawa, tana da alaƙa da saƙon da yake zuwa ƙwaƙwalwarsa na tsoro, na firgici. In aka san haka ne, zuciyarsa ta tafi cikin yanayi wanda yake ba kyau, saboda saƙon da ƙwaƙwalwarsa take bayarwa. Saboda haka da zuciya ɗin da ƙwaƙwalwa ɗin su ne gaba ɗaya suke haɗuwa su yi aiki iri ɗaya. Wannan daga cikin abin da wasu malamai suka faɗa. Saboda haka suka ce ba mamaki idan ya kasance in an ƙwaƙwalwa ta taɓu a samu rikirkicewar tunani, saboda ita ma tana da dauri, wato tana da lawa da take baya takawa wajen abin da ya shafi hankali. Saboda haka in aka ce liman kana lahu qalb, ko akwai magana qalb, to ana nufin zuciya tare da ita ƙwaƙwalwa ɗin, ba wai ita zuciyar ita kadai, tsokar zuciyar ita kadai ba. Allahu a'lam.
Na'am. Sai tambaya da take cewa, malam, idan mutum yana da mata biyu da ƴaƴa kamar goma, sai samun sa ya ragu, shin ya halatta yayi tsarin iyali har sai ya samu mafita?
To tsarin iyali ai ba shine mafita ba. Tsarin iyali in yana nufin ba da tazarar haihuwa, wannan ba wani abu. Mun sha magana cewa ba da tazarar haihuwa, wato a rika ba da hutu tsakanin haihuwa da haihuwa, wannan babu wani nasi da ya nuna haramcinsa. Abinda yake haramu shine tumbike haihuwar gaba ɗaya, a yaƙe ta, a ainihin fitar da mahaifa ko a lalata ta, da zimmar da cewa kawai iya wannan kawai shikenan, an gama samun abinda ake so. Don haka babu wani ƙari da za a yi, kuma saboda ba dan wani abu ba, saboda ana tsoron kada a samu talauci, ko a'a ana cikin talauci kada a rasa ci da sha. Don haka wannan ba aƙida ba ce mai kyau, ɗaukan cewa in ana cikin talauci to kada a wuce 'ya'ya goma, saboda in an wuce 'ya'ya goma to za a samu matsala. Allah ta'ala shi yake ciyar da ku, shi yake ciyar da su. Shi wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kada ku kashe ƴaƴanku saboda kuna jin talauci. Mu ne zamu ciyar da ku, mu zamu ciyar da su. To mu zamu azurta ku, mu zamu azurta su. Da cin ku, da cin su dai yana hannun Allah, duk shi zai bayar. A wani gurin yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kada ku kashe ayyanku don kuna tsoron talauci ai ba ku ne wato tushen arzikin su ba Allah ne shi yake arzuta su yake ba su ci da sha ku sulani kawai wa iyyakum kuma shi yake ba ku saboda haka wannan ba shine ba shine abin da ya kamata ba abin da ya kamata shine bi Allah kuma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk zai bi Allah Allah zai samu masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani saboda ka bin Allah shine mafitar yiwa Allah da'a kiyaye abinda Allah ya hana da yin abinda Allah ya umarni da shi wannan shine mafita man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan zai sanya masa mafita tuballa ya ji tsoron Allah haka nan ubangiji ta'ala ya ce mai tawakkal Allah fa huwa hasbu da duk zai dogara ga Allah to Allah ya ishe shi wato ya isan masa komai da komai ya ishe shi komai da komai haka wannan ita ce mafitar ubangiji ta'ala yana cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wa amur ahlaka bis salati ka umarti iyalanka da sallah wastabir alaiha kuma kai hakuri akan ta la nas'aluka rizqan ba za mu nemi ka wani arziki a gurinka ba nahnu narzuquka mu za mu azarta ka mu za mu baka wato kai dai kai wa Allah biyayya ka koya wa iyalanka yi wa Allah biyayya to mu kuma mu ne za mu dauke maka dukkan wani wasu halalanka nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan karshe kyakkyawan yanayi yana tabbata ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah wannan ita ce mafitar da Allah ta'ala ya ambata kuma ita ce mafitar ta hakika ga duk wanda yake neman mafita
na'am tambayar Muhammad Rabi'u Musa yace idan mutun ya bayyana karatu a inda ake sirrantawa wani hukunci ne a kansa
babu wani abu in ya manta ya bayyana inda ya kamata ya sitirce ko ya asirta ko inda ya kamata ya bayyana ya boye ko ya boye inda ya kamata ya bayyana wannan babu wani abu babu wata sujjada ta sahau da zai
na'am sai tambayar Abu Abdullahi Madungurum yace menene hukuncin matsawa da wasu ke yi a yayin da suka gama sallar farilla kuma za su yi ta nafila
wannan yana da kyau yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin aikin magabata da yawa ko wasu hadisai da suke nuna hakan kamar hadisin Al-Azraq ibn Qais wanda yake cewa wani limamu mu Abu Ramsa yayi mana sallah to shine a lokacin sai ya ga wani zai tashi bayan an yi sallama zai tashi ya kawo wata sallah nan take sai ya jawo shi sai yake cewa nayi muku sallah wata rana na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato manzo Allah ya mana sallah a sahun gaba ga Abubakar da Umar ya mana sallah kamar yanda ne muku sallah din nan bayan ya gama wasu wani ya tashi zai kawo wasu raka'o'i guda biyu sai sayyidina Umar ya fuzgo shi ya fuzgo ka fada shi yake cewa ya zauna wato kada ya ce zai hada sallar wannan da waccan ya ce za wannan shi ya halaka waɗanda suka gabace ku suna haɗe ibadar su da wannan da ta farilla da ta nafila ba tare da rarrabewa ba to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sadaqa ibn al-khattab ko ahsana ibn al-khattab wato ibn al-khattab yayi gaskiya ko ya dace da gaskiya wanda ya nuna kenan idan mutun yana sallah yana sai yayi sallar farilla kada ya haɗe sallar sa ta farilla da ta nafila ba tare da yayi magana ba tsakankanin wannan sallar da ta nafilar ko kuma ya tashi ya sake guri haka na kwa hadisin Muawiya da Abi Sufyan wanda shi ma yake nuna haka shi ma yake nuna cewa idan mutun yayi sallah hadisin Sa'ib ibn Yazid shine yayi sallar Juma'a tare da Muawiya an gama sai tashi ana sallama kawai sai tashi ya kama raka'o'i biyu to an gama sai Muawiya sai ya kira shi gida yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan ɗinku yayi sallah to kada ya haɗe ta da ta nafila har sai yayi magana ko ya canza guri wato sai yayi magana ko ya canza guri ko yayi magana ko ya fita ya dawo to lokacin sai yayi nafila to wannan shine abin da yawanci magabata su karɓa yi cikin tabi'ai idan sun yi sallah su kan canza guri ko su wannan ya koma gurin wannan wannan ya koma gurin wannan domin yin nafila don kasu sadar da nafila da farilla. Na'am.
Na'am. Sai tambayar Nafisa Haruna Sheka tace shin ya halatta na yi kitso da man gashin da ake cewa akwai giya a ciki amma kuma babu tabbas.
To tunda babu tabbas ma ai bai kamata mutun ya haramta halal da zato ba da jita-jita. Galibi wasu sukan gina hukunci akan jita-jita sai a ce ai an ji an ce ana cewa kaza ba tare da an yi bincike ba, wanda kuma wanda yana da hadari ka haramta abinda Allah bai haramta ba ko ka halatta abinda Allah ya haramta da zato da jita-jita. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Lace kada kawai saboda ƙaryar da harsunan ku suke sifantawa ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne don ku kage ƙarya ku jinginawa Allah. Wanda suke kagar ƙarya su jinginawa Allah ba za su taba rabauta ba. Saboda haka ba daidai bane mutum ya gaggawar haramta abinda Allah bai haramta ba saboda zato, saboda shaci fadi, saboda jita-jita. Tunda har ba tabbas ai bai kamata har ma ki tunanin haramcin abun ba. Sannan abu na biyu, giya karan kanta ba najasa bace. Wannan shi ne magana mafi ƙarfi ta fuskar dalili. Babu wani dalili karara zai nuna cewa giya ita karan kanta najasa ce. Giya haramun ne a sha ta saboda tana bugarwa. Wato saboda iskar, saboda bugarwar da take yi aka haramta ta. Ba wai dan tana najasa ba, dan tana bugarwa. Abinda aka haramta ba lalle ya zama najasa ba. Wato ba sharadi bane dan an ce abu haramun ne. Kuma shikenan ya zama najasa. A'a, zai iya zama haramun ne ko ba najasa bane. Yanzu zaka ga Allah ya haramta wa namiji ya amfani da azurfa, ya ado da azurfa, waya afwan ya ado da gwal, ya sa zoben gwal a hannunsa. Amma gwal ba najasa bane. Ko ya sa riga ta harir, al-hariri. Amma al-hariri ai ba najasa bane. Saboda haka babu talazumi tsakanin abu ya zama najasa a tsakanin abu ya zama haramun ko ya zama najasa. Babu wata alaka wacce take tsakanin waɗannan abubuwa biyu. Zai iya zama tsakakke ne kuma haramun ne a yi amfani da shi. Saboda haka dan an ce an haramta giya, wannan ba shi yake nuna cewa haramun ba ce. Wannan shi ne ra'ayin Layth ibn Sa'ad da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman malam Imam Malik rahimahumullahu ta'ala.
Na'am. Sai tambayar da take cewa zan iya sallar walaha da karfe 1 idan na manta ban yi da safe ba?
Walaha lokacin ta yana karewa da zawali. Idan rana ta yi zawali wato azhar ta yi shikenan lokacin walaha ya kare. Saboda haka in har lokacin ya wuce shikenan ta sallar nafila ba ce akai dan mutun ya bar ta bai yi samu yayi ba kuma dole sai ya rama. Shikenan sai ki azhar wata wani lokacin yanzu sai ki ciga sai ki.
Na'am. Sai tambayar Jazuni yace ina neman ƙarin bayani akan sakin aure da ake kira hul'i da kuma mubara'a.
To hul'i shine mutumin da ko matar da take ba ta son mijinta saboda wani halinsa ko ta ɗabi'arsa wani abu dai da bai yi mata ba, ta ji cewa ba za ta iya zama da shi ba, ba tare da yana cutar da ita ba. In yana cutar da ita ne wannan ba maganar hul'i. A'a, kawai dai ita dai haka ta ga bai mata ba, to maimakon ta zauna tana ta bata masa, tana yi masa ba daidai ba, tana ɗaukan alhaki, sai aka bata dama yadda za ta fanshi kanta. Shi daman namiji in mace ba ta yi mishi ba ko saboda wani abu da ya gani tattare da ita wanda da ke ganin ba zai iya ci gaba da zama da ita ba, shi Allah ta'ala dama ya bashi damar da zai yi rabu da ita. Imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ko ya rike ta ko ya saki ta sakin hannun shi ke, amma ita mace ba hannunta saki yake ba. Ba zai yi ba shari'a ta ce tilas sai ta ci gaba da zama da shi duk da cewa zuciyarta ba ta nutsu da shi ba. Gashi dai ba abin da yake mata na gallazawa, yana ba ta ci da sha, amma kuma haka dai zuciyarta ba ta nutsu da shi ba, ba shari'a za ta ce ki zauna da shi a haka ki ci gaba da bata masa rai. Dan irin wannan dole ne za ta rike masa wani abin da ba shi ne daidai ba. Ra'a ba za ta ce tilas sai ta zauna da shi duk da lanta bai kwanta da shi ba. Wannan sara'a sai ta bata damar ta kunshi kanta. Fa in tiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi. Don kuna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba, wato ita macen ba za ta iya biyayya ga mijinta ba saboda lanta bai kwanta da shi ba, saboda tana jin dan damuwa zama da shi haka. Shine tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi babu laifi akan su su duka bi mijin da matan abinda suka yi yarjejeniya ta fanshi kanta da shi wato na khuli shine ta biya shi abinda ya kashi na aurenta shikenan shi kuma sai ya mata saki daya in ya riga ya sake ta kafin ta biya shi to na saki ne amma in khuli ne ta bashi kudin sa da ya sake ta wannan khuli ne su sunan shi khuli to wannan shine abin da ake cewa khuli ne shi khuli ana yin sa ne lokacin da mace ta ga ta yi zama da mijinta ba tare da yana cutar da ita ba amma in har yana cutar da ita to babu mu dalilin da zai sa babu dalilin da zai sa a ce sai ta ba da kudi sannan zai sake ta wannan yana daga cikin cutarwa a ce mace ana cutar da ita kuma a ce sai ta biya kudi wannan ana karɓar khuli ne idan babu dalilin da zai sa a ce sai ya sake ta wannan shine ake khuli abin ma abin da ya ce mubara'a ni ban gane me yake nufi da shi
sai tambayar Taufik Musa Muhammad yace idan mutun yayi bakancan azumin kwana 7 akan wata bukata sai kuma Allah ya biya masa bukatar amma safanin wanda ya buri
to gajiya
ne cika bakancan
bai biya masa ba kenan idan kai ka bukaci wani abu mutun ne yana son wata da aure yayi bakancin Allah ya sa ya auri matan nan to zai azumin kwana 3 misali sai kuma ya zama da yayi auren amma ba ita ba kaga ba cewa ya biya masa bukatar sa dan bukatar sa shine wannan da yayi bakanci a dalilin ta ko yace ce yana bakanci biya masa haji sai aka biya masa umara kaga anan bai samu abin da yayi bakanci kansa ba shine haji to ya cewa sai ya cika abin da yayi bakanci kansa ba saboda haka bai samu abin da yake so ba na'am
sai tambayar maman Muhsin tace mallam ina karɓar kaya a wurin mahaifina ina siyarwa to muna cinikin tare da mahaifiyata sai aka samu matsala ta ci kuɗin sai na ga mahaifin nawa cewa mama na ta karɓi kaya kuma ta cinye kuɗin sai na biya mahaifina kuɗin sa ko kuwa tunda na ga masa cewa mama na ta ci kuɗin shikenan
to na farko da na fahimta kice kina kasuwanci tare da mahaifinki ana yana kawo kaya ya baki dan kije ki sayar ko ki karba bashi a gurin su ki sayar wanda dai baki ga mana yaya ce kin na ku yake ba ya baki ne bashi misali kinje in kin sayar ki biya shi kudin sa da kika je ki kuma ki kawo babaki baba taki ta cinye kudin anan na farko shi tsakanin ki ne da shi ba tsakanin shi da babaki ba tsakanin ki ne da shi don shi ke ya bawa kaya zaki sayar ke ce zaki dawo masa da kuɗi sawa'un babaki ce ta cinye kuɗin ko ba babaki bace duk ɗaya ne shi ke sani tunda shi ke bawa kaya in kuma har kina son wato kada wani abu ya shiga tsakanin su ne da ban san dai suna tare ba ko ba sa tare kina son kada wani abu ya shiga tsakanin su ne to ai da tun farko ma sai ki biya kin ga bai ma san cewa mahaifiyarki ta cinye kayan ba amma wannan kaya tunda harka ta ciniki tana nan yana nan a matsayin kayan sa ya baki bashi zaki biya shi akwai bashi tsakanin da da uba ace ba bashi ba tsakanin da da uba zai iya baki bashi kuma yana binki bashi saboda haka yanzu wannan kaya dole zaki biya shi idan kin ga masa cewa baba kici ta cinye wannan duk ba hujja bace tunda ba ita yayi ba koda ita ce suke ciniki tsakanin su ta karba kai tsaye ta cinye to yana binta bashi tunda ba wannan ne ciyarwar da suke kansa ba shi dai zai ciyar da ita shi yadda ita sauran kuma abin da ta karba a gurin sa da sunan bashi to wannan sunan sa bashi zata biya shi saboda haka yanzu ke zaki biya shi kudin sa
sai tambayar da take cewa mallam mijina yayi min saki daya ina jini dama can kuma ya taba yi min saki yanzu kuma yana so ya dawo da ni sai ya ce saki daya kawai ya sani domin dayan ina jini yayi shi wai ba saki bane a wurin sa to mallam me shari'a ta ajiye akan haka
to na farko dai da na fahimta ma saki biya yayi daya kina jini daya kuma ba kiya jini yanzu ke so da dake yana dama ya dawo dake ko da bai inkarin dayan ba yana tunda akwai sauran igiyar aure tsakanin ku akwai saki daya da ya saura ka zai dawo dake sannan magana cewa saki a cikin haila baya tabbata wannan magana ce da wasu daga cikin malamai suka faɗa kuma suna da hujjoji da suke bayarwa masu ƙarfi sai da Hadisi Abdullahi dan Umar lokacin da ya saki matarsa tana haila sayyidina Umar ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda dan sa Abdullahi yayi na sakin matarsa cikin haila annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka umarce shi ya dawo da ita har sai ta yi tsarki sannan ta kuma yin wata haila ta yi tsarki to in ya ga dama ya rike ta in ya ga dama ya sake ta cikin tsarkin da bai taba ta a cikin sa ba wannan shine sakin da Allah ta'ala ya umarni da shi ma'ana shine saki na sunna wanda yayi na farko saki ne na bid'a wato saki ne da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa tilkal iddatu allati amara Allahu an yutallaqa fiha an-nisa wannan ita ce idda shi fa dalliquhunna bi iddatihinna to wannan ita ce iddar da Allah ta'ala ya umarni a saki mata a cikin ta wato a sake su a cikin tsarkin da ba a kusance su a cikin sa ba sun gama haila sun yi tsarki sun yi wanka mutum ya to zai saki mata to a daidai lokacin ne zai saki ta man har ya kusance ta to zai saki ta ba har sai ta yi haila ta yi tsarki wannan shine sun saki na sunna to lokacin da ya umarce shi ya dada ita to har riwayoyi da yawa sun nuna cewa sayyidina Abdullahi dan Umar ya ce ya lissafa wannan a matsayin saki cewa ya lissafa wannan a matsayin saki daya wannan ita ce mafi ruwayo mafi yawan ruwayoyi da aka yi daga dan Umar ita ruwayar Nafi' ita ce ruwayar Salim dan Abdullahi dan Umar din ita ce ruwayar Sa'id ibn Jubair ita ce ruwayar Yunus ibn Jubair ita ce ruwayar Anas ibn Sirin da dama daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin daga Abdullahi dan Umar sun ce Abdullahi dan Umar ya ce ita tu biha tatliqatan ko hasibtuha tatliqatan wahida to na lissafa wannan a matsayin saki daya wannan shine sahibul qissa Abdullahi dan Umar shine sahibul qissa shi abin ya faru a kansa kuma ga shi yadda yake faɗa cewa wannan sakin guda ɗaya da yayi mata a matsayin saki ɗaya ya dauke shi akwai ruwayoyi da suka zo marfu'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa masa wannan a matsayin saki ɗaya da cewa suna ja akan ingancin wannan wasu kuma malamai suna inganta cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa saki ɗaya ne akwai ruwayar Abu Zubair wanda ita ce wasu suka rike take cewa falam yara zalika shay'an ko lam ya'udda zalika shay'an annabi bai lissafa wannan a matsayin wani abu ba to Imam Shafi yake cewa abinda ake nufi lam yara zalika shay'an ay lam yara zalika sawaban bai dauki wannan a matsayin daidai akai ba shi yasa a wata ruwaya yake cewa faradda zalika faradda annabi sallallahu alaihi wasallam alayya zalika yace annabi ya mayar min da wannan sakin wato in dawo da ita a matsayin wannan da nayi ba daidai bane shi sayyidina Umar shi ya faɗi wannan kuma shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ya lissafa wannan a matsayin saki ɗaya kaga wancan magana ta shi kenan ba yana kore sakin bane saboda haka wannan shi ce magana da tafi inganci kuma ita ce ra'ayin dukkan limamai guda hudu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad duk da wasu sun saba anan amma saba wasu sun gina ta akan wasu dalilai da a ce wannan hadisin na Ibn Umar bai fito karara ya nuna haka ba to da dalilansu suna da karfi kwarai da gaske saboda haka wannan sakin da ya haila saki ne ya tabbata duk da cewa talaq ne bid'i to amma dai ya tabbata haka saki biyu ne yanzu ya ɗaya cikin rage tsakanin ku da shi
na'am to ma sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau kafin mu karkare shirin za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta dandalin sada zumunta wato Facebook za kuma iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com za kuma iya aika mana da rubutattun tambayoyi da aka madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo sai kuma Bashir Idris Ngogo wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin yaddar Allah
wala wanna katabna alaihim an qutulu anfusakum aw khuruju min diyarikum ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما مُسْتَقِيمًا